laifin da yafi kowane girma a duniya shine laifukuka guda uku wanda babu wani laifi da dan adam zai yi wa Allah madaukakin sarki sama da waɗannan laifukuka guda uku to su ma waɗannan laifukukan guda uku idan kai wa Allah madaukakin sarki ka tuba tun kafin mutuwa ta zo maka Allah zai karbi tubanka shi yasa a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaqbalu tawbata ahadikum haqiqa Allah yana karbar tuban ɗaya daga cikin ku malam yughrighir matukar bai zo gangaren mutuwa ba matukar bai yi ido biyu da mala'ikan mutuwa ba in dai ya tuba Allah zai karbi tuban sa waɗannan laifukan guda uku in dai a nan duniya ne a lokacin da kake cikin sarari kake da dama ma'ana baka makara baka tuba wa Allah Allah zai karbi tubanka wani bayahude ya taba zuwa yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatawa akan waɗannan manya-manyan laifukan guda uku yana zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kai wannan annabi yace ya kai wannan annabi Allah ya saukan maka da wasu ayoyi yana ambata wasu laifuka guda uku cewa duk wanda ya aikata waɗannan laifukan guda uku ya mutu yana yin su zai je lahira ne a matsayin wanda wato zai shiga wutar jahannama ya dawwama a cikin wutar jahannama sai yace to ni an samu matsala tun zamanin jahiliya na aikata waɗannan laifukan guda uku kuma gashi yanzu an ce duk wanda ya aikata su to sunansa dan wuta kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama Qur'ani ne ya ambata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bai hude wadan milafufuka ne wadannan guda uku kuma wace aya kake magana akan ta yace aya da take cikin suratul furqan da Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina la ya'duna ma allahi
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا
wannan bai hude nan take sai karanta waɗannan ayoyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Qur'ani yace daga cikin bayin Allah na kware masu zuwa aljanna akwai walladina la ya'duna ma allahi ilahan akhar sune waɗanda ba sa bautar wani Allah tare da Allah a lokacin da suka zo ibada wala yaqtuluna nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq sannan ba sa kashi rai sai da haƙi ma'ana sai idan an buga stamp kotu ta amince ta sahale cewa wannan rayuwar ya cancanta a kashe ta a wannan lokacin ne za su yi kisa amma haka kawai siddan ba sa yin kisa sannan wala yaznun ba sa yin zina ba sa fasikanci waɗannan laifukan guda uku sune mafi girman laifuka da dan adam zai aikata a rayuwarsa ta duniya sai wannan kafirin yace Qur'ani yace duk wanda ya aikata waɗannan abubuwan guda uku yalqa asama ya fada cikin dingime min zunubi idan alkiyama ta tsaya yudha'af lahu al'azabu yawm alkiyama ranar alkiyama za a ninninka masa azaba wa yakhlud fihi muhana sannan zai shiga wutar jahannama yana abun wulakantarwa yana wato anhin mai dawwama a cikin wannan wutar sai wannan bai hure yace to an riga an samu matsala duk waɗannan laifukan guda uku na riga na aikata su kaga babu buƙatar in shiga musulunci dan ko na shiga bazan tsira ba to dan a nuna wa al'ummar duniya muhimmancin tuba na duk laifin da ka aikata idan ka tuba wa Allah a nan duniya Allah yana karba nan take sai Allah ya saukar da aya ta gaba Allah ya ce illa man taba
illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima
Allah madaukakin sarki yace illa man taba waɗanda za su shiga wutar nan su dawwama a cikin wutar Allah ya ce illa man taba banda waɗanda suka tuba wa amana suka yi imani tunda akwai shirka ko wallazina la ya'duna ma allahi ilahan akhar akwai shirka a ciki wa amana suka yi imani wa amila amalan saliha sannan suka aikata aiki na ƙwarai inji Allah albishirinku sai Allah ya ce fa ulaika masu irin wannan hali waɗanda za su yi shirka ko su yi kisan kai, ko su yi zina, ko su zubar da jini, ko su aikata wani babban laifi wanda zai raba su ya lalata musu alaka tsakanin su da Ubangiji. Allah ya ce idan sun tuwa suka yi imani suka aikata aiki na kwarai, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, irin waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala yake canja miyagun ayyukansu su dawo kyawawan ayyuka. Wani ba zai gane karatun ba sai an bada misali. Yanzu da a ce za ka yi kisa Allah ya tsare, ka yi shirka Allah ya tsare, ka yi zina Allah ya tsare, kila zunubin da ka samu ka tara a wajen Allah zunubin ya kai zunubi biliyan ɗari. A yau sai ka ji wazi, a yau ka zo masallacin Abdullahi bin Fodiyo, a ranar budewa ka ji falalar tuba, falalar mera lamari zuwa ga Allah, duk laifin da ka aikata cewa idan ka tuba Allah zai karbi tubanka, kana jin wannan sai ka ce Allah na tuba, Allah ka yafe mu. To wannan zunubin naka biliyan ɗari za a ɗauko shi a zo da shi akan ma'auni, maimakon a goge shi a ce an yafe maka, sai a ce ha, ai idan aka goge shi aka ce an yafe maka, baka da larar da za ta kai ka zuwa aljanna. Don haka yanzu tunda ka tuba, ka maida lamarinka zuwa ga Allah, wannan zunubi biliyan ɗari maimakon a goge shi a rikidar da shi daga zunubi biliyan ɗari ya dawo lada biliyan ɗari, ka kama hanya zuwa aljanna. Saboda a nuna maka falala da take cikin me, da take cikin tuba, shine ma'anar wannan kalma da sayyidina Ali ya ambata cewa man u'tiya tawbata lam yuhramil qabula, wanda duk aka azurta shi da yin tuba to ba za a haramta masa wato ainihin karba ba. Ya Allah ka bamu ikon tuba zuwa gare ka. Abu na biyu, sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yace man u'tiya du'a lam yuhramil ijabata, wanda duk aka azurta shi da addu'a aka masa gamo da katar, lamarinsa gaba ɗaya ga Allah yake mai da su, koyaushe addu'arsa wajen Allah yake nema, wajen Allah yake mika bukatarsa, kukansa wajen Allah yake kaiwa, in ya shiga matsala yana nema agaji ne a wajen Allah kadai, to alkawali ne Allah madaukakin sarki ya masa ba zai haramta masa karba ba, idan ya roka za a karba masa. Wannan magana ta sayyidina Ali babu shakka ta yi daidai da wata aya a cikin Alkur'ani mai girma da Allah ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni,
wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Ga albishir daga wajen Allah madaukakin sarki, Allah yace wa qala rabbukum ud'uni, Ubangijinku yace, Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa, yace ya ku bayina ku roƙe ni, ku tambaye ni, ku nema daga gare ni, astajib lakum, na muku alƙawali zan karɓa. Waye wannan alƙawali? Allah. Allah yana saba alƙawali? Allah baya saba alƙawali. Duk wanda yake da matsala mai da lamaninsa zuwa ga Allah, babu shakka zai ga abun ban mamaki, domin Allah zai karɓa. Abinda ake so kawai ya zamana da gaske kake, sannan kuma addu'ar taka kada ka sa ta'addanci a ciki, sannan kada ka sa gaggawa a ciki, sannan kada kuma ka hada ta da wasu kalmomi na wato ainihin jahilci a lokacin da ka zo yin wannan addu'a. Sannan idan ka ga jinkiri ba a karba maka ba, kada ka dawo kana korafi, kana tsoki, kana maganganun da ba su dace ba. Abinda wasu jahillai suke yi kenan. Wani sai ka je yana cewa yayi ta yin addu'a Allah ya bashi abu kaza, har yanzu ba a bashi ba. Ba mamaki wannan abun da kake roƙo cewa Allah ya baka abun ba alkhairi bane, shi yasa Allah bai baka ba. Ba mamaki kila alkhairi ne, amma an jinkirta maka ne sai idan an je lahira, ladar ka kila ba za ta cika ma'auninka na zuwa aljanna ba, sai Allah ya dauki ladar addu'an nan taka, sai a dora maka ita akan ma'auni, sai ya zama ta cika maka ma'auninka, kama hanya zuwa aljanna. Ashe addu'a alkhairi ce ko ba alkhairi ba ce? Alkhairi ce. Da haka ko baka ga ijaba a nan duniya ba, ba mamaki in dai ka yi saboda Allah za ka ganta a lahira. Kada ka dawo kana tsoki, kana ganin kamar Allah baya son ka. A nan ba dariya, na san akwai wanda yake da wata ɗabi'a ta mentality. Wai idan ya zo wani shago na aski, sai a tambaye shi a ce masa har yanzu shiru ko, ya ce eh wallahi har yanzu shiru. Wai me yake nufi da har yanzu shiru? Wai addu'a yake yi Allah ya bashi kuɗi, har yanzu ba a bashi kuɗi ba. Sai kama cewa ai kuɗin nan fa akwai su, me za a yi da su, a ɗauka a bani mana. saboda tsabar jahilci. Akwai wani maja wani jahili da aka babu labari wai yazo yana ta addu'a, shi kullu addu'arsa Allah ya bashi kudi, kuma kullun ya roki Allah ya bashi kudi, sai Allah ya ƙara turo masa talauci saboda akwai darasin da ake so a tabbatar masa. Dan kila ba mamaki idan an bashi kudin zai lalace ne, ya daina zuwa wa'azi, ya daina zuwa makaranta, ya daina sallah cikin jami'i. Kullu addu'arsa Allah ya bashi kudi, amma sai Allah ya turo masa talauci, ya masa daulin tontom, ya daure ta sama, ya daure ta ƙasa. Ranar da bala'i ya yi masa bala'i, ga jahilci ga talauci, wai sun mumbukumu. Ya zo ya samu ƙarƙashin wata bishiya, sai ya zauna ya ɗaga hannu ya ce, ya Allah, kuɗin nan dai da nake ta roƙo kullum a bani, na sa akwai su amma har yanzu shiru ba a bani ba. Ya Allah, rayuwar nan ta ishe ni, ya Allah, na zaɓi mutuwa sama da rayuwa. Ya Allah, ka turo wani iska sarsara na atiya ya turu wannan bishiyar da nake ƙarƙashinta, ta lankwaso, ta karye, ta faɗo kaina in rugurgu. Yana faɗin wannan kalma sai aka yi rashin sa'a, wani iska ya ɗan buga haka mai ɗan ƙarfi, sai bishiyar ta ɗan yi ƙaƙaƙaƙa, sai hita 280, ya ce, to yanzu suna mutuwa ce, ina ganin ijaba kusa-kusa. Saboda bala'in jahilci. To irin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah baya karɓa addu'arsa. Saboda mi? Saboda ya haɗa da ta'addanci a cikin addu'arsa, saboda jahilci. To da haka Allah yana karɓa addu'ar ɗayanku ne, matuƙar bai yi gaggawa ba, ko kuma ya haɗa da jahilci a ciki. To shi ne sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce, wato man uqiya du'a lam yuhramil ijabata, wanda duk aka azurta shi da addu'a Allah ba zai haramta masa karɓa ba. Ya Allah, ka ba mu ikon roƙonka a kowane hali, muka samu kanka kanmu. Gaba ta uku, sai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce, man uqiya shukura lam yuhrami ziyadata, wanda duka aka azurta shi da godiya baya rena kadan, baya korafi, baya complain, duk abinda Allah ya kasa ya dauka ya bashi, zai zama mai kana'a, zai zama mai wadatar zuci. Kamar yadda wani malami yake cewa, tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allaha la shakka raziqi fama yakum min rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il awamiqi sayati bihi Allahu al-azim bifadlihi. Kai yadda ka gamsu arzikinka da Allah ta'ala ya kasa maka, ya azurta ka da shi, ba za ka mutu ba sai ka gama canya arzikinka. To wanda duk Allah ya azurta shi da godiya, ya zama mai godiya, alƙawali ne Allah ya masa, ba za a haramta masa ƙari ba. Matuƙar zai gode, to za a ƙara masa. Allah ya ce, wa qala rabbukum, wai tsazana rabbukum,
fa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid.
Allah madaukakin sarki ya ce, wa ista'azzana rabbukum, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ba wa mutanen duniya sanarwa, ka gaya musu saƙo yayin da Ubangijinka, wato ainihin ya ba da saƙo wanda yake public saƙo zuwa ga bayinsa ga baki ɗaya. Menene saƙon da Allah ya bayar zuwa ga al'umma? Shine, la in shakartum, wallahi idan kuka gode, ɗan abun nan da kake ganin kamar baya da yawa, aka ɗauka aka baka, kasa hannu biyu, ka gode wa Allah, Allah ya ce, alƙawali ne muka yi maka, la azidannakum, kuma za mu ƙara maka, matuƙar za ka gode. Lafiya ce Allah ya baka, ka gode wa Allah. Kuɗi ne Allah ya baka, ka gode wa Allah. Gida ne Allah ya baka, ka gode wa Allah. Abun hawa ne Allah ya baka, ka gode wa Allah. Sutura ce Allah ya baka, ka gode wa Allah. Komai Allah ya baka, sa hannu biyu ka gode wa Allah. A hadisi ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, addu'a mafi girma da bawa zai yi a wajen Allah shine ya ce alhamdulillah. Yanzu tarun kunnan ga baki ɗaya, kowa yana da buƙatar da yake da ita a wajen Allah, akwai ko babu? Wanda baya da buƙata a wajen Allah ya ɗaga hannun shi mu gani, kaga babu ko? To duk wanda yake da buƙata a wajen Allah ya ɗaga hannunsa ya ce Allahu Akbar. Wanda da gaskiya yana da buƙata a wajen Allah, da yake so Allah ya biya masa, ya ɗaga hannu ya ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. To ga albishir daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa addu'a mafi girma da bawa zai yi zuwa ga Allah shine godewa Allah. Yanzu da zaka furta ka ce alhamdulillah, inda kake ba sai ka dago ko ka hawo kan nan minbari ba, a zuciyarka kawai ka furta ka ce alhamdulillah, to Allah zai dubi zuciyarka ya ga menene bukatar ka ta gaba sai a biya maka ba sai ka fadi ba. Saboda falalar godiya ga wa? Saboda falalar godiya ga Allah madaukakin sarki. Abinda Allah baya so shine butulci, ka zamo mai butulci. Duk abinda Allah ya maka baka kallo kullum hasadaka akan wanda ya fika ne, kai baka ganin alkhairin da Allah ya maka. Kila kana da gidanka na kanka, ga wanda yake zaune a gidan haya. Kila da kafarka kake tafiya, ga wani gurmunta yake yana tafiya. Kila kana da abun hawa, wani da kafa yake tafiya. Kila kana da aikin da kake yi na gwamnati, wani baya da aiki bugi-bugi yake yi. Kila kana da aure, wani bawa Allah yana nan goro bai da mata. Ga abubuwa nan da yawa da Allah ya maka wanda ya kamata ka juya ka gode wa Allah, amma da dama daga cikin mu ba ma godiya ga Allah. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a mafi girma shine ba ya ce mi alhamdulillah, abinda ba a so shine butulci, kamar yadda Allah yace wala yarda li ibadihi al-kufra.
Wala yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru wazratun wazra ukhra.
Allah madan sarki yace wala yarda li ibadihi al-kufra, abinda Allah baya yarda wa bayinsa su yi ya kyale su kuma su ci gaba da cin bulus shine al-kufr, butulci. Amaka ka kalmashe, amaka ka danne, amaka ka yi shiru, amaka ka yi silent shiru tsit, ba godiya ga Allah, wannan butulci Allah baya daga kafa ga dummayin sa. Shi yasa zaka ga wani Allah ya bashi kudi, ya bashi wadata, ya bashi matsayi, amma saboda bai gode wa Allah ba kullun zaka ganshi a bushe, a tamuke, a cikin huzuni da gammu, cikin damuwa da bakin ciki. Saboda mi? Saboda babu godiya ga Allah. Wasu su kuma waɗanda Allah ya ba su suka gode, koyaushe za ka ga su cikin annashuwa, cikin fara'a, cikin faran-faran, cikin annuri, saboda sun gode wa Allah madaukakin sarki. Allah ya ba mu ikon gode maka. Kalma ta uku wadda ba sai mun ja da tsayi ba tun daga mai tsayuwa nan yazo. Abin nan kalma ta hudu ta ƙarshe, sayyidina Ali yace man utiyal istighfara lam yuhramil maghfira, wanda duk aka azurta shi da istighfari ya zama mai neman gafarar Ubangiji, to alƙawali ne Allah ta'ala ya masa ba za a haramta masa wato ainihin gafara ba. Kamar yadda Allah manzo sarki ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, me zai faru? Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah yana mamaki malakum la tarjuna lillahi wa qara. Shi yasa wallahi hatta matsalolin nan da muke ta korafi a Najeriya, da a ce Allah muke fadawa, sannan muna juyawa muna neman gafarar zunubanmu, da yanzu matsalolin da muke fama da su a Najeriya wallahi sun zama tarihi. Shi yasa Imam Shafi'i yake cewa na'ibu zamanina wal aibu sina wa ma li zamanina aibun siwana wa nahju dhaz zamana bi ghairi zambin wa law nadaqa zamanu lana hajana. Sai ce walaysa dhibu ya'kulu lahama dhibin wa ya'kulu ba'duna ba'dana ayana. Allah ya ce miki mai gida, subhanakallahu wa bihamdika shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Zubair Ibrahim Asada, birnin Kabi, Juzitu.